America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mursala Faruk sanye ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Litinin 29 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Sakataren Janar na Kungiyar Kawancin Tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fafutukar Rasha daga kasarta. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi a wani gangami da ya kewaye kasar. Hukumomi a Turkiya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta na ci gaba da fashin baki kan kalubalen da suka dabaibaye yaki da cin hanci da rashawa da ya yi katutu a Najeriya.
Za ka ga waɗansu sun yi laifuka da ya kamata a ce an kama su, amma sanadiyar da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman.
Haka kuma za mu kawo muku martanin gwamnati kan wannan batu.
Bai yiwuwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari, dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiyya irin namu na Najeriya yake.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a kasance da shirin ciki da gaskiya na Sarfilo Hashim Gumel, to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, sunana Hauwa Sharif ga labaran duniya. Sakataren Janar na Kungiyar Kawancin Tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafi da take bukata domin fafutukar Rasha daga kasarta. Ba haka ba kuwa Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su dandana kudinsu muddin shugaba Vladimir Putin ya sami yadda yake so daga Ukraine. Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya su yi gigin cin iyakar wasu kasashe da ke sassan duniya. A rayuwar wata hira da talabijin ta kafar labaran Fox a ranar Lahadi, shugaban na NATO Stoltenberg ya ce Beijing na nan tana sa ido tana kallon irin martanin da kungiyar ta NATO za ta maida ga mamayar da Putin din yayi a Ukraine sau da kafa. Ya ce Ukraine ne a yau gobe kuma ta iya kasancewa Taiwan. Haka zalika jiya Lahadi, shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya ce samun koma baya a tallafi daga Amurka zuwa Kiev zai aike da wani mummunan sako, gani yadda yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka suka hana shugaba Biden din tabbatar da ci gaba da samar da tallafin ga Ukraine. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi duk da ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi, suka kuma sha alwashin zaben ɗan takarar shi a babban zaben kasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe. Imran Khan, mai shekaru 71 a duniya, ya buƙaci masu zaben ɗan takara daga jam'iyyar shi ta Tehreek al-Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi, da tuni aka yi zargin shirin tafka maguɗi a cikin shi da zargin sojojin ƙasar da tsuma baki a tsare-tsaren gudanar da zaɓe domin samun kafar yin maguɗi da sauya sakamako. Sojojin dai ba su ce ƙofan ba a kan wannan zargi. Dandazon mutanen da suka amsa kiran tsohon Prime Minister a jiya Lahadi ya yi daidai da sakamakon ra'ayin jama'a da ya nuna cewa Imran Khan shi ne ɗan siyasa mafi farin jini a Pakistan, kuma jam'iyyar shi ta PTI ce jam'iyya mafi girma a ƙasar. An kammala shari'a da ake yi wa wani jami'in diplomasiyyar tarayyar Turai ɗan ƙasar Swedish a birnin Tehran a jiya Lahadi, inda masu gabatar da ƙara a ƙasar ta Iran suka nemi hukunci mafi tsauri a kan mutumin da aka zaga da yi ma babbar maƙiyar Iran ɗin wato Isra'ila leƙen asiri. Mai gabatar da ƙaran ya ce mutumin mai shekaru 33 a duniya, Johan Fledros, wanda ke aiki da bangaren diplomasiya na kungiyar tarayyar Turai, an tuhume shi ne da hada baki wajen zurfafa ayyukan sirri da gwamnatin Yahuda ta Isra'ila, cewar shafin labarai yanar gizo na ma'aikatar shari'ar kasar Mizan.
sanan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan manazarta na ci gaba da bayyana yadda matsalar cin hanci da rashawa ke ci gaba da kawo tarnaƙi ga ci gaban Najeriya duk da yake gwamnatoci na cewa suna yaki da wannan ɗabi'a to amma masu fashin baki na ganin cewa da akwai kalubale tattare da tsare-tsaren gwamnati na yaki da cin hanci da rashawa Hauwa Sharif ta tattauna da wani mai fashin baki a Najeriya Alhaji Adamu Makarfi dangane da wannan batu
akwai abin da ake cewa rashin biyan haƙi ga waɗanda ya dace a ba su haƙin su ɗaya kenan na biyu in ka kalli bangaren ma'aikatan gwamnati yadda da aka ba su kariya ta inda yake in sun yi abu sai an duba yadda ya kamata an tabbatar da gaskiyar su ko rashin gaskiyar su a dauki hukunci akai amma abin bakin ciki yadda ake tafiyarwa yanzu zaka ga ma'aikacin gwamnati ya zama kamar almajiri musamman ɗan siyasa ɗan ya shigo shi gani yake ma'aikaci kamar wani abokin hamayyarsa ne kuma ba wanda yake so ya ci zarafi za a ga cewa ma'aikaci ne ɗaya kenan na biyu wato duk lokacin da aka ce an samu mutum ya yi abin da ake ce ma cin hanci da rashawa mafi yawancin lokuta zaka ga ba ma a kama irin waɗannan koda an kama sai dai ka ji kurari aka yi amma daga ƙarshe ba za ka san menene ya faru ba kuma abin baƙin ciki shine za a ga wani ya ɗan yi ɗan ƙanƙanin laifi kaga in an ma je ta ɓangaren shari'a irin hukuncin da za a yi mai zaka ji abin yayi zafin da gaske amma waɗanda za ga sun saci kuɗaɗe biliyoyin biliyoyi ko da ma za a ɗauki hukuncin sai ga hukuncin bai dace yayi daidai da irin laifukan da suka yi ba kuma ya zo abin da zai ba mutum haushi ne yadda ake tafiyar da harkar wannan cin hanci da rashawa za ga waɗansu sun yi laifuka na ya kamata a ce an kama su amma sanadiyar suna ganin cewa da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki a ƙasa sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman duk wani irin laifukan da suka yi ba za ka ji an ce musu ta tafasa sauke ba to irin waɗannan abubuwa suna taimakawa da abin ya ci gaba ga ɓangaren al'umma su kansu za a ga idan mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi maimakon a ce ma ana kyamarsa gani ake kamar ma ya yi abin arziki ko a cikin al'umma za a ga shi ake ladabtawa waɗanda suke da gaskiya ma ba a ɗaukar su mutane kamar gani ake su ƙasƙantattu ne maimakon a ce gaskiyarsu ya taimaka al'umma suna musu dibi na tagomashi sai ga kamar masu da suka yi gaskiyar kamar kyama ake amma waɗanda za su yi saɗi bukudi su yi satar yadda ya kamata duk inda suka wuce ka gama masu ake shawa
to anan kenan a iya cewa gwamnatoci da suka zo da na bayan da na yanzu a iya cewa ba da gaske suke yi ba game da batun cin hancin da rashawan koko kana ganin a ila tafiya ake ha yanzu ila ba a kai wurin ba ne
to ni gaskiya da farkon fari ni zan ce ba da gaske suke ba aikin ga a bayanan da na yi a baya ta inda nake cewa wasu lokuta ma komai laifin da mutum ya tafka in baya jam'iyyar da take tafiya da mulkin ƙasa idan ya hauro daga tashi jam'iyyar ya koma ta wadda take mulki za ka ga cewa an yi shiru to kin ga wanda ma ya hauro an kyale shi to ina kuma wanda yake ci a wannan jam'iyyar yake ba ma za a taba shi ba to kin ga nan sai mu ce gaskiya ita kanta koko gwamnatoci na baya da har yanzu da muke gani sai mun tabbatar mun ga abin da aka yi sai mu ce su ma suna taimakawa
Alhaji Adamu Makarfi kenan wani mai fashin baki a Najeriya to za ku ji martanin gwamnati kan wannan batu to amma kafin nan ga Hauwa ta dawo da karshen labaran duniya
hukumomi a Turkiyya sun kama wasu mutane biyu da suka harbe wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul da ake kyautata zaton ba sa rasa nasaba da kungiyar ISIS cewar ministan cikin gida Ali Yarlıkaya tun farko da Yarlıkaya ya bayyana cewa harin wanda an karata Allah wadai da shi ya faru ne da misalin karfe 8:40 agogon GMT a cocin Italiya na Santa Maria Catholic a yankin Siriyar da ke birnin Istanbul inda aka kashe wani dan asalin ƙasar ta Turkiyya da 'yan bindiga suka ta kai kaita suka kuma kashe shi a daidai lokacin da yake shiga majami'ar. Da yake magana da manema labarai daga Bisani, Hirley Kaya ya ce tuni har hukumomi sun gudanar da samami a wurare sama da 30 a sassan Istanbul. An kuma tsare mutane 47 zuwa yanzu da aka yi nasarar kamawa a samami da aka kai na ƙarshe. Wani jami'in yanki ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan bindiga sun kai hari kan wasu ƙauyawa a yankin Abiye mai arzikin mai da bangarori biyu na Sudan da Sudan ta Kudu suka dauki alhakin kai shi, inda akalla mutane 52 suka rasa rayukansu, da ya haɗa da wani ma'aikacin ayyukan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da wasu mutum 64 da suka jikkata. Har zuwa yammacin jiya Lahadi dai ba a san takamaiman sababbin kai harin ba. To sai dai an yi hasashen cewa baya rasa nasaba da wata takaddama da ake yi akan wani fili, kamar yadda ministan yaɗa labaran Abiye Billy Scotch ya shaida a kafar labaran Associated Press ta wayar tarho. Munanan tashe-tashen hankula na kabilanci dai ba bakin abu bane a yankin, inda ƴan kabilar Turk Dinka da ke makwabtaka da jihar Warab ke fama da tashin hankali akan batun filaye tsakaninsu da ƴan kabilar Ngok Dinka daga Abiye game da yankin Anit da ke kusa da kan iyaka. Kotu ya ce maharan da suka kai harin an bayyana cewa matasa ne dauke da makamai daga kabilan Nuwa da suka yi kaura zuwa jihar Tawarab a bara sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye yankunan su.
A wasu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris Malagi ya yi tsokaci dangane da zarge-zargen kasawar gwamnati a sha'anin yaki da cin hanci da rashawa wanda ya katutu a kasar, kamar yadda kuka ji a fashin bakin masu wato manazarta bayan kashin farko na labaran duniya.
Gaskiya gaskiya ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To amma abin da zaka sani shine idan ka ce tun kai faro tun daga gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari, ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli, akwai gwamnati guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kai su kurkuku. Kuma ko yanzu haka akwai irin waɗannan waɗanda ake ta bincike ana ta abu, wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadan da kuɗi abu ne mai wuyan gaske. Zaka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a, amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi, gwamnati ma ta ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta kai da komowa. Komin kudin gwamnati ta kama mutum a lalle sai doka an kai ga ƙarshen doka. Kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi, ai kaga za a je a gurfanar da shi gaban kotu ne. To idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane, kaga ai babu yadda za a yi saboda ai gwamnati dole ta bata kuma ta bi abin da kotu ta ce saboda dole ita ma ta bi doka.
To shin masu binciken ne ba su iya bincike ba, koko su ne ba su san yadda za su samu kwararar hujjoji ba har lamari yake lalacewa a kotu ne, koko ina matsalar take?
To malam Murtala ta san kamar da na maka bayani, ita gwamnati haƙƙinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike. Idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaban kotu, ba wai kawai da za a ce kawai a je a kama ka bane, a ce kawai ka kama ba mutum da ba mulkin soja ake ba, a ce ka ci kuɗi kawai zo ka je ka zo ku. Dole a tsaya a je a kai mutum kotu, abinda kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole, saboda ai wato demokradiyya ake bi, ba za a yi kama karya ba, dole a bi mutane, a bi dokar ƙasa. Idan kotu ta ce wannan ya yi laifi shi kenan ya yi laifi, idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba mutum bai yi laifi ba, kaga da yadda gwamnati ke son ta misali ta gurfanar da mutum, a kaga abin zai zo da dan ya kenan.
A can baya lokacin gwamnatin PDP mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin PDP da cewa wato tana daurewa mutanenta gindi musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba, ko da an fara binciken su idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma cikin jam'iyya mai mulki sun tsira. Kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada akan ita jam'iyyar kata AP ko kuma jam'iyyar APC mai mulki, wadda ake ganin cewa koda mutum ya aikata laifi muddin ya koda a waje yake, idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shi kenan kamar ya hautu dimmin tsira.
To ka san ka bai da maka bayani, shi zargi in dai ba kotu bace ta ce an tabbatar da zargi, kaga dai sunan shi dai zargi kenan. Dai da kuke ganin ana cewa wani ya almuhadara da kuɗi da dukiyar jama'a, a kaga dai ba ɗaukar shi zawai kawai a je a ɗaure shi a kai shi wato kurkuku a daure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba dole dai to demokradiya ake yi dole dai akai a gurfan da shi gaban kotu to idan har ba a je kotu aka tabbatar da wani zargi ba ka ga sunan shi zargi kenan bai yiwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiya irin namu na Najeriya yake ko me mutum yayi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya dauki lawaya gurfanar da lawaya aje a fafata a can wurin duk wanda kotu ta ce gashi shine mai gaskiya in aka tabbatar da misali mutum yayi laifi to kaga ya tabbata mai laifi kenan amma dai da ake cewa ana zargin mutum yayi laifi idan kotu ta ce bai yi laifi ba to ya za ka yi
ministan watsa labaran Najeriya kenan Muhammad Idris Malagi to amma duk da haka mai fashin baki Adamu Makarfi ya ba da shawara kan hanyoyin magance wannan matsalar ta cin hanci da rashawa
ayi adalci ga ƴan ƙasa duk wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa ayi mishi hukunci daidai da irin laifin da ya kamata babu wata kariya akan ko wannan yana wannan jam'iyya ko yana wancan duk wanda yayi a dauki kishin ƙasa a hukunta shi kuma zaka ga wani abin karin bakin ciki waɗansu za su tabka laifuffukan koda an bayyanar ba su jin ma kunya zaka ga sun zauna a madafin iko na inda yake waɗansu kasashe da suka ci gaba shi da zaran ma mutum yaji alamomin cewar an same shi laifuka da kanshi zaka ga ya ce ya sauka kai koda ba shi ba ko wanda yake ma karkashin shi idan aka ce an kama shi da irin wannan laifuka zaka ga shi wannan shugaban ma gaba ɗaya zai ga abin kunya ne a gare shi zai ma sauka ya bar mulki saboda ni ina ganin a ɗauki hali na adalci dama shi mulki baya ɗorewa ya zama ya inganta sai an yi adalci a cikinsa.
A gaida Alhaji Adamu Makarfi masu rari kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC kuma a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga dan mutan gumin da shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum masu rari barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙin dan adam a yau shirin zai duba labarin wani shehun malamin islama da ya fada komar ɗan damfara ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba labarin babban malamin addinin musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail wanda ya fada tarkon ƴan damfara da sunan za su kawo masa lodin motocin shinkafa inda ya mika musu miliyoyin kudin jama'a daga bisani suka kai shi wani gida a Kano ya kwana a shagon gidan washe gari ya shirya don kammala magana sai aka shaida masa ba a san mutanen da suka cuce shi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Ismail ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da bakin sa.
Hakika na haɗu da jarrabawa ne a lokacin da nake cikin kwamitin zaurawa na mai martaba turba a 2015-16 zuwa 2017
wato tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo.
Ina daga cikin members da ya nada na zaurawa committee wato shi ne wani ya kawo shinkafa a ce da shi Mustapha Zarewa daga Kano kada ya kawo shinkafa mota daya ni dai ban san shi ba kuma babu wata alaƙa da ta wani ya haɗa ni da shi haka kawai ya shigo office ɗinmu na zaurawa committee ya ba da wannan shinkafa tsammanin sa cewar mu ne za mu yi wannan kontraki na raba shinkafa da hatsi da sauransu wata gauna fama da ya ba wa ma'aurata.
Akwai mutane faɗa mana shi wannan kwamitin mutane nawa ne a cikinsa ne?
Wai ya mu kai mu goma sha ɗaya ko sha biyu fa.
Kuma duk malamai ne ko akwai wasu waɗanda da ba malamai ba?
Liman Gombe yana ciki Allah ya ji kansa, Aliyu Dala yana ciki Allah ya ji kansa, baban Lima ya wannan kafi sakaliya muna tare ainihin duk muna tare da kuma Sheikh Bashir Barhama ya roƙa na shi yana nan a nan Abuja tare da ku da su ne da yan kwamitin.
Malam Muhammad Kabir Ismail ka ce akwai wani mai shinkafa da ya zo daga Kano ya kawo shinkafa ya shigo ofis wani ya faruwa wannan lokaci?
A lokacin shi ya kira ni muka zauna tare da shi ya ce mun to ga shinkafa ya kawo mota daya ko da tsammanin cewar wannan kwamiti namu zai karba ya ba wa mai girma gwamna a samu kontragin ta hannuna ya fidda akan haka muka gina
abun tun daga farko ni da shi kenan har kuma aka zo along the way yayyu ba tun da ba mu aka ba wa direct contracting din ba
Malam Muhammad Kabir a cikin tsarin aurar da Zaura akwai sayen shinkafa ne da rabu shinkafa
akwai kowane manemi za a ba shi buhun shinkafa daya da buhun masara da buhun gishiri da gado da katifa da kujeru sai biyar da dubu ashirin nasa da dubu goma nata da turmi da tabarya da duk abin da ka sani ne dan daki labule filo ba abin da gauna bai ba to kaji da abin yake to sai da mana tsammanin mutane mu yan committee da komne ya nada mu za a ba wa kwanginan waɗannan abubuwa shi isa ina ne ne akan cewar in ba shi dama ya kawo mai shi ma ya samu na samu ba san ko ka fahimce
ina ji amma mamu kabi me sunan shi mutumin ne
shi wanda ya bani
ya kai zo da shinkafa
ko sunansa Mustafa Zarewa sai kuma Alhaji Umar Kunji
amma ka san shi Mustafa Zarewa
Mustafa ya kawo mun kayan sa na sai da mota daya ma ya je kara kawowa mota daya
ina ji gimana bani ya abun ya faru daga nan da ya zo ya ce gashi nan idan ka bashi hanya ya kawo shinkafa a siya a kwamiti yana rabawa masu aure
ya kawo din na karba ni kuma ban samu kofa na cewar in kawo contract din shinkafa ba sai na dauki motar shinkafa sai na tsara Umar Kunji
wani dan kasuwar shinkafa ne a Gombe
eh Alhaji Umar Kunji sanan ne yana nan a nan halar a wajen Idi sai na sake gaya wa shi wannan Mustafa mutumin Kano ya kawo na bashi kudin da ya kawo wata mota daya na sake sayar wa Umar Kunji
wato dai Muhammad Kabir ka dai koma kamar mai sana'ar shinkafa kenan ka bar ma maganan kwamiti da ya koma gefe
kuma babu ruwansu da wannan abun da nake shi dai ya sani ina kwamiti yawa to a hakan sai ga wasu kuma suka zo su wasu su uku suka ce mun suna da shinkafa mota hudu za su kawo ba fa Mustafa da yawan ba kuma ni kuma sai na karbi kudi gurin Umar Kunji mota uku na hada da nawa mota daya miliyan shida da dubu ɗari biyar ga lauya kani na Atiku Ismail ya gani ga kani ga ƴaƴana guda biyu Ismail da Muntaka sun gani na sauke su a Bima Lojin Alhaji Yakubu Bello sabon kuɗi shi ne mai masaukin Bima Lojin ya san maganan ya ga mutanen tun da a lodin sa na ajiye su aka na ɗau kuɗi na ba su za su kawo mota hudu ban san su babu alaƙa irin wanda ban san wancan ba har zuwa yau ba magana babu kuma inda zan same su tun da a lokacin ma babu rajista na waya banne a yi ce za a yi da ake kiransa trekking dinsu a haka na tafi Sokoto in je Kaduna in je ina ina ta neman iska ba makama a haka kawai na dulmuya sai da yin shekara guda ban dawo Gombe ba.
Tun daga faruwar wannan lamari dai shehun malamin dai ya shiga damuwa matuƙa duk da yake wasu makusanta a gare shi sun yi masa gargaɗin karya baiwa mutanen kuɗin amma a cewar shi riba da zai samu ce yake gabansa a lokacin
daidai kamar ba dan arewa biyun kuma haka suka zo su katti masu jiki wallahi alazim ban taba ganin su ba su ma da ran suka zo office din kawai kuma in suka zo kamar wanda aka muntu ne sai su nene ni ni kuma nan ya zahar na sauke su na ba su masauki muka yi wannan mu'amala
eh ma'ana suna jin Hausa sosai suna magana da Hausa
eh biyun suna jin Hausa haka a shirya musu abinci daga gida na yaya na muka kai musu na ce muka da bukai barista a teku lauya kanina tare muka kai musu Bima Lojin
eh ka tina sunan a kalla ka tina sunayen su
wallahi a lokacin kan ai mu'amalar ma gaba ɗayan ta da suke ba ka wuce gini da kwana ba aka gama ta gaya maka kar ka ba su kuɗi ce kun fi mummunan da to kar ka ba su kuɗi ina ta kaucewa ha kawai ɗauka na ba ni kuɗi ina dai kawai samu riba a kawo mun zan samu riban karsuwa
ma'ana sun wato kamar sun dan yi sauki ga farashin ma shinkafa da yankunan
da irin sun saukar da ita idan a kasuwa za ta kai 8,000 a lokacin da wani abu sun bar mun a 7,500 kaga yana 500,600
amma
kaji abin da yaje
wannan mamman kimi sun nuna ma shedar suna da wani store ko kawo shinkafa ko da baki kawai suka yi ma zakin baki
kuma kana mutumin da yazo gurin da ya same ka kai baka je gurinsa ba kawai yarda da ganin abu kawai na ce maka kawai sai waya ko an baka manta ba 2015 16 17 ba na jin cewa za a iya tracking din mutum don ba fara registration din ba a lokacin
mutanen daga nan su ukun nan sun tafi akan za su turo shinkafa sai aka ji shiru ko ya kai
eh akan haka muka rabu da su ba su turo shinkafa ba ai hakan ba suka ce nazo ni Kano nazo Kano aka sauke ni yanzu aka yin kace mun ina aka kai ni na sauka da bakin shagon wallahi tallahi lalle na tsira a lokacin ba yanzu aka bazan ya ga maka ba
amma dai duk kudi kan an cike musu chas an ba su
sosai kuwa sosai kuwa kuma ka ga shaida kanina da yayana biyu ina nana ka wannan magana nan zo ni aka ajiye ni a wani shago na kwana washe gari da zabi inci da Allah wa'anda suke gidan nan kan ina suke ne sai ni ce wani gida an ce na yace ai ba gida bane shagon da ka ganin nan shago ne mu ma ba mu san su ba mun dai ga sun zo sun bude suka zo jifa jifa gurin su bude shagon na ce waɗannan din ba gidan su ba yace kware da gaske ban san su ba kenan daga nan na shiga dimuwa
wato dai su ya nuna ka faɗa hannun yan damfara dai kawai
ne amsa ta karma kuma Allah su kan
eh ga san ma na yi baka sa musu suna ba tukuna ai ran
haka na kalla
eh to daga nan ya kai a Kano bayan an gano inda aka sauke ka mutanen ma ba san su ba
sai ne ta faman kokarin to yanzu yaya zan yi bawa Umaru kudi na dawo na samu shi excellency ta hannun SSG Allah ya gafarta masa sulabage ya ce to sulabage ya nema mun contract da ake yi na hanyar ruwa babba a rubuta sunana a bani warware wannan matsala Allah bai kaddara ba har preja ya yi yawa na masu kuɗi bangilar da ta sol ba zai taimaka ba ta shigo hannu ba Allah ya kaddara kuma maganar ta ba mutu ta baci ka ɗauka ka ci zuwa gaba
wato da shi Alhaji Umaru Kunji da shi Mustapha Zarewa na Kano su ne suka fika a ƙara?
Eh kowa ya kai ni kotu kuma a EFCC.
Eh a kan suna neman kuɗinsu.
Na hannun EFCC suna neman dukiyarsu.
To daga nan ya kai?
Umaru Kunji ya kai ni High Court 7 shi kuma wancan ya kai ni High Court ɗin kwane ne shi ma da su alƙalai. High Court 3 ne ka nan wajen kasuwan mata dai. Ya ɗaure ni shekara uku shi kuma High Court 7 ya ɗaure ni shekara High Court 2, High Court 7. Haiku tu ta daure ni wata uku, Haiku 7 ta daure ni shekara uku.
A kan waɗanne dalilai aka daure ka?
To EFCC ta ce ta dogara ne da cewa na ce ni ɗan kwamiti ne, ai shi ya sa su masu kuɗi suka yarda har suka ban kuɗi na cewar shinkafar da za ta zo ta ɗin nan kamar ma'ana tana da ƙarfin hanya kenan tun da ni ɗan kwamiti ne na gwamnati. Zai ta kama ni da laifin cewa don me na fake ina kasuwanci na na fake kuma da sunan kwamitin zaurawa ina fata ka gane. Yawwa to ka ji abin da ya faru kenan aka haka aka mun hukuncin kamar na yi damfara.
Shirin ciki da gaskiya zan tara dukkan mutanen da Malam Muhammad Kabir Ismail ya ambata kuma da yardar Allah a shirinmu na gaba za mu ji daga gare su inda za mu ji bayan da malamin ya fito daga daurin da alƙali ya masa da kuma fuskanci masu bin shi bashi suna neman ya biya kuɗinsu da suka sarwanta. Ƙalubalen nan ya sa malamin ya sayar da kadarorinsa baki ɗaya ya koma gidan haya amma kuɗin ba su isa ya biya manyan kuɗaɗen da ya karɓa ba don guna da wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyarika da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Ministar Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To na san ina a takaice sakataren garan na kungiyar kawancin tsaro ta NATO James Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fatattakar Russia daga kasar ta. In ba haka ba ko ya ce Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su yi ɗanɗana kudarsu muddin shugaba Vladimir Putin ya samu yadda yake so a Ukraine. Stoltenberg ya ƙara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya a duniya su yi jijin cin iyakar wasu ƙasashen da ke duniya. Dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan ƙasar a jiya Lahadi da duk ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi suka kuma sha alwashin zaben ɗan takarar shi a babban zaben ƙasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Imran Khan mai shekaru 71 a duniya ya buƙaci masu zaben ƴan takara daga jami'a yaushe ta Tahrik al-Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da ne yankuna da ke tafi da kuma aka zargin shirin tarkama gudi a cikin